Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu na yau. Ina fata ana tare da mu. Ubangiji yana shirye domin ka kamar kullum. Don haka a marmutso kusa da akwatin rediyo, Fasto Alkali Mazuba zai magana ne akan taurin zuciya. Mai sauraro, menene taurin zuciya? Sai a kasance tare da mu domin a ji wannan sako. A cikin shirin kuma a yau za mu yi duba ne akan kiyayya ta wurin takardar da Fasto Ibrahim Maviya Danjuma ya rubuto. Nan ne za mu yi duba mu san menene dalilin da ke kawo kiyayya. Sai a yi ƙoƙari a bi da mu yayin da za mu ci gaba da shirin. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da sake saduwa da kai. Kiyayya ba dalili. Wata karin magana ta ce, ruwa baya tsami banza, wato kowane abu yana da dalili. Idan an ki mutum akwai dalili, sai ga shi Yesu Kristi ya ce, Yahudawa sun ki ni ba dalili, a cikin Yohana Sura 15 aya 25. Idan wannan karin maganar gaskiya ce, idan mun gaskanta cewa maganar Yesu gaskiya ce, to mun sami babban gado da ke da wuyan warwarewa. Da farko dai, ba wanda zai iya karyata gaskiyar wannan karin magana, sannan kuma ba wanda zai iya karyata Yesu Kristi domin ba yadda zai yi karya. Mafita daga wannan gadon ita ce kyakkyawan nazari da fahimtar manufan kalman nan dalili. Dalili ga wani ko a wani wurin kan zama ba dalili bane ga wani ko a lokaci daban. Abin da zai zama dalili ga mutum ba dalili bane ga Allah, domin tunanin Allah da na mutum ba ɗaya bane, inji Ishaya Sura 55 aya 8. Lokacin da Yesu Kristi ya aika da almajirai biyu-biyu domin bishara, sun koma da matukar farin ciki, suka bayyana dalilin farin cikinsu kamar haka: Ubangiji, duk da aljannu suna karkashin ikonmu cikin sunanka. A wurin Yesu, wannan ba dalilin farin ciki ba ne, domin ya ce musu, kada ku yi murna saboda ruhohi na karkashin ikonku, amma ku yi murna saboda an rubuta sunayenku a cikin sama. Dalilin farin ciki ga almajirai ababa ne waɗanda suka shafi rayuwarsu na wannan lokaci, wato nasarori da suka samu. A duban Yesu, nasarori da suka samu ba dalili na farin ciki ba ne, amma abin farin ciki shine wanda ya danganci mulkin sama, an rubuta sunayensu a cikin sama. A wannan darasi za mu dubi kiyayyar da Yesu ya fuskanta. Za mu nemi dalilin wannan kiyayyar ta wurin yin nazari kan hali, sako da hidimarsa. Sannan za mu binciki tunani da furece-furecen Yahudawa. A ƙarshe, darasin zai ƙoƙarin jawo hankalin mai sauraro zuwa ga hanyoyi guda biyu da mutane wannan zamani ke bayyana kiyayyarsu ga Yesu. Yahudawa sun ki Yesu. Idan ka karanta tarihi da rayuwar Yesu Kristi, ba za ka taba tsammani akwai mutum ɗaya da zai ki shi ba. Ba wanda ya taba jin tausayi da juyayi mutane kamarsa. Ya warkar da marasa lafiya, ya ciyar da mayunwata, ya karfafa raunannu, ya tada matattu, ya yi koyisuwa da hakikan cewa ba kamar malamansu na attaura ba. Babu wani mahaluki da rayuwarsa zai sa mutane su kaunace shi fiye da Yesu Kristi. Abin mamaki ne kware a ce mutanen da Yesu Kristi ya zo domin su, mutanen da ya ciyar, ya warkar, ya taimake su, sun maida martani da kiyayya. Yesu ya fuskanci kiyayya gaba da kowane mutum a duniyan nan, ba a daidai da haifuwarsa ba, sakin Hirudus ya wasa takobi domin sa. Daga wannan lokaci har ga zuwa giciye, kamar a ce mutane duka sun yi gangami domin su hallaka shi. Yesu ya fuskanci kiyaya daga waɗanda ke nashi. Manzo Yahaya ya ce, a cikin Yohana Sura 1 aya 11, ya zo ga abin mulkinsa ne, jama'arsa kuwa ba su karbe shi ba. Mutanensa ne suka kishi, su ne suka gwammaci a saki Barabbas mai kisan kai, amma suka cewa Bilatus ya giciye mai ceton dukkan duniya. An nuna wa Yesu kiyaya ta fuskoki daban-daban. Da farko dai, a cikin tunanin zuciyarsu, suna cewa yana sabo. Sannan sun bayyana wannan kiyaya ta zuciyarsu ta wani yi masa batanci, gatse, gulma, sharri, zargi da ba'a. Sun ce shi mai handama ne, mashayi, aboki masu karban haraji da masu zunubi. Sun kuwa ce da ikon Bazabo sarkin aljannu yake fitar da aljannu. Kiyayarsu ba tsaya ga yi masa batanci, gatse, gulma, sharri, zargi da ba'a ba, sun zage shi gaba da gaba. Sun ce masa, mun tabbata kana da iska. A cikin Yohana Sura 8 aya 52. Da ya ci gaba da magana, suka cika da fushi, suka debo duwatsu suka jejjefe shi. Wannan na samuwa a aya ta 59 na littafin Yohana Sura 8. A kowace bangare, Yesu ya fuskanci kiyayya. Firistoci, malaman attaura da marubuta sun kishi gani yana katsa London da taka ka'idodinsu. Masu mulki na gaba da shi domin ya tara mutane da yawa. Talakawa ko da yake sun yi ta marmarin koyaswarsa, sun kuma mori taimakonsa, sun yadda an yi amfani da su, da murya kamar ta mutum ɗaya suka ce a giciye shi. Babu wani mahaluki da ya ɗaure da tsananci, reni da wulakanci kamar Yesu. Annabi Ishaya ya ce a cikin Ishaya Sura 53 aya 3, muka raina shi, muka kishi, ya ɗaure da wahala da radaɗi. Ba wanda ya ko dube shi, muka yi banza da shi kamar ba kome ba ne. Da yana bisan giciye, suka ta yi masa gatse da bakar magana cewa, ya dogara ga Allah, to Allah ya cece shi mana yanzu idan dai yana sonsa, don ya ce wai shi dan Allah ne. Waɗansu na cewa, ya ceci waɗansu, ya kuwa kasa ceton kansa, ai sarkin Isra’ila ne, ya sauko mana daga giciyen yanzu. Mu kuwa mu gaskanta da shi.
Akwai tashan da ke kawo da duniya damuwar kowa, ko ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kuma ka ji.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu’a, shawara ko wata ra’ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu, Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria, ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambarmu 0800-2640643. Zan sake maimaitawa 0800-2640643. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Kokuwa ta sakon email zuwa ga adireshin mu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mun gan sakonka.
Allah mai tsauraro ni ne mai suna Mazuba Alkali mai bishara ne cikin wannan muryar bege yau za mu yi magana akan taurin zuciya taurin zuciya karatu mu na tsama cikin bishara ta hannun Matta Matta sura ta 19 aya 8 Matta 19 aya 8 yana cewa yace musu Domin taurin zuciyarku Musa ya barku ku saki matanku amma ba haka yake a farko ba za mu yi addu'a managarci sarkin halitta daukaka da yabo ya tabbata duka a gare ka kai mana bishewa kai mana ganewa ka koya mana domin girma da darajar Yesu shine macecinmu amen Taurin zuciya mutuna cewa daga zuciya ce na gargarin halayya yakan fito daga kuma zuciya ne mugunta yakan fito a adinance zuciya tana da alaka da bangaskiya yayin da ita kokolwa ita ce wurin ajiya na tunani idan zuciya ta ki takarba zuwa ga ciki wato ba da gaskiya kenan ba Kwakwalwan ba zai iya ajiye ba a wurin ajiya. Me kike nufi da taurin zuciya? yaushe ne mutum zai iya yaki ko kuma ya bijire ma sako na kira? No. Yaushe ne mutum zai iya ki haske? Bari mu dube da kyau da kyau da idanun rahama. Tafiya sabanin nufin sama. Ka'ida na sama. Me kake nufi da zancen wannan taurin zuciya? Wannan ita ce muke sama bada ansa. Bari mu duba da kyau shirin sama game da aure. Menene nufin Allah game da aure? Idan aka samu damoye da game da aure, menene kashe da ko kiran da sama tana yi? Idan muka koma cikin Farawa sura 2 aya 18. Kuskure ne ga mutum ya zama shi kada in muka fahimci wannan da kyau. Yace bai yi kyau ba a bar mutum shi daya. Wato ma'ana mutum bai cika ba idan shi kadai ne. Bai yi kyau ba mutum ya kasance shi daya. A aya 23 na Farawa wannan sura 2. Adamu da ya tashi daga barci sai ya ga ya mace. Ba a ce miji sunan nan mace ba, amma da tashin sa ya ganta da ya hange ta tana tsaye, yace wannan nama ne daga cikin nama na, kashi ne daga kasasuwa na. Abin tambaya anan wa ya gaya ma Adamu cewa wacce ne take tsaye nama ne daga cikin naman shi ne, kashi ne kuwa daga kasasuwan sa? Mai tsauraro zai iya ce Allah ne ya gaya mishi, ƙoruhu mai tsarki ya gaya mishi. Ba mu ce ba, amma kalman nan da littafin mai tsarki ke ce bai yi kyau a bar mutum ya kasance shi ɗaya ba. Nuni ya yi kamin halittar Hawawu, Adamu na kallon dabbobi da suke yawo, duk dabban da ke yawo suna tafiya bibbiyu, har malam kurciya ma tafiya suke bibbiyu. Adamu na kallo abin da gwanin ban sha'awa, amma shi ba mai kama da shi da za su yi tarayya tare. Idan ababa suka kasance sun ya musu, menene maganin? Allah ya yi alkawali cikin littafin Ishaya sura 1 aya 18. Ka sake duba littafin Ishaya nan 59 aya 1-2. Allah na kira ku zo mu yi bimbini tare. Ko da zunubanka sun yi baki wulik kaman bayan tukunna kaman garwashi, ko da sun kuma yi jawur kaman garola, za a mai da su folis far kaman abduga. Ma'ana babu zunubin da ba a gafara. Sannan Matta sura 6 aya 12, ka gafarta mana laifofinmu kamar da muna gafarta ma waɗanda suka yi mana laifi. Allah da kansa ya koya mana mu yi gafara a cikin addu'an Ubangijinmu. Gazancin saki da sake aure, ina ne ya fito? Menene tushensa? Menene sama ke fadi? Aure da sakin mace ba shirin sama ba ne, amma kiyayya ne ga shiri na sama. Ki gaskiya ne, duk wanda ya ki kalman gaskiya daga Allah zai sake yin aure. Wanda ya ki shiri na sama, shiri mai tsarki kyakkyawa, shi ne ke tunanin ya saki mace ya sake auren wata, ko kuma ita ce mai keke tunanin ta saki wannan mai gida da sake auren wani. Sakamako ne na taurin zuciya, abinda Yesu ya koya mana a duniya kenan. Domin Farisawa sun ce ai Musa ya yadda mu yi saki, yace a'a, Musa ya yadda muku saboda taurin zuciyanku ne, ba wai shirin sama ne, ba wai shirin Musa ba, ba wai Allah ne ya gaya mishi ba, amma taurin zuciyanku yasa. Jama'a, kukan masa ma fastoci a kilisoyinku, ku masa ku yi cakune su, ku yi kuka da yawa, saboda kun taurare har yanzu yakan yi wani lokaci sai ka ga fasto ya dan daga kafa ya bar masu bi sun yi abin da suka ga dama, amma ba haka Allah ya so ba. Yanzu haka akwai masu bishara zube a duniya, Yahudawa sun taurare zuciyarsu game da Yesu, Farisawa ma sun ki su karbi haske daga sama. Kamin Kayafas ya yi ihu ya yi kuka ya ce a giciye shi, Kayafas ya yi ta da ihu ya ce a giciye shi, shi ma da majalisansa sun taurare. Kamin a kotu na Hirdus sun kuma yi ihu suka ce a giciye shi. A kofan zaure na Bilatus sun sake yin ihu suka ce a giciye shi. duka waɗannan ihun da kurarin cewa a gice Isa al-Masihu an yi shi ne cikin taurin zuciya. Dan me dukan waɗannan alkalin sun yi bincike nuna musu cewa Yesu bai yi laifi ba. Binciken Kayafas ya nuna cewa shine babban priest ya nuna cewa Yesu bai yi laifi ba, amma jama'an sun ce a giciye shi. Duk da cewa Kayafas priest ne masanan dokokin Allah, masanan dokokin na ikkilisiya, pastor ne da yakan zauna aikin shececi rayuka ne, amma jama'ansa sun tada murya sun ce Yesu nan hukuncin shi guda ne a giciye shi. Da aka jirga da shari'an Yesu nan zuwa ga kotu na Herodus, Herodus ya yi bincike ta nuna Yesu bai yi laifi ba, amma duk da ka jama'a sun ce a giciye shi. Wanda yana da damuwar aure yakan kawo hujja, dukkan hujjojinsu tunaninmu shi ne auren nan ya rabu ne kawai. Kan da wayannan mutanen suka yi ada da Yesu a kotu na Pilatus, shi ma ya binciki Yesu bai tare da shi da laifi ba, amma jama'a sun ce a giciye shi. Kalman nan a giciye shi ta fito daga zuciyar da ta taurare ne. Me bi aure ba shi rabuwa, sai mutuwa ne kadai takan raba aure. Duk wani hujjan zina baya raba aure, domin ba zunubin da ba a gafara. Ko Allah ya ce maka, ko kanta wata aya ta ce in mutum ya yi zina ba za a mishi gafara ba? To idan kai ka ce ba za ka ma matanka gafara ba, sauran zunubanka fa wa zai maka gafara? Kai ma zunubinka ya tabbata, domin ayan ta ce ka gafarta mana laifofinmu kamar yadda muke gafarta ma waɗanda suka yi mana laifi. Ma'ana in baka iya yin gafara ba, kai ma ba za ka samu gafara ba. Idan matanka ta bata maka rai, ka sake ta, ka aure wata wata, baka yi gafara ba, sauran zunuban da zaka aikata kai ma rayuwanka baka da gafara. Sharadin kenan. A takaice, taurin zuciya shine yana hana mana gafara. Mu yi ma matanmu gafara, mata kuma mazaje gafara, dukkanmu mu yi ma juna gafara, domin mu ruske imani cikin Isa al-Masihu har mun je sama. Daukaka da yabo ta tabbata ga Allah. Duka mai tsauraro ka zama mai gafara, muna addu'a. Yabon kenan mun baka ya Allah, mun gode da wannan darasi, ka gina mu mun gino, albarkacin Yesu maciccinmu. Amen.
Ko kana ɗaya daga cikin mutane da yawa a yau da suka kasa taɓuka komai a rayuwarsu domin a ganinsu su ba komai ba ne, kana ganin kanka kai baka da matsayi, iyayenka ba su da wani matsayi, su ba attajirai ba ne, kai ba a san da zamanka ba, an raina ka watakila saboda addininka, saboda jintsinka, saboda ƙabilarka, to wannan ba daidai ba ne, domin Allah ya saka wa kowane ɗan adam baiwa a cikin rayuwarsa da zai iya yunƙuri da ita domin ya zama albarka ga dukkan duniya. Idan muka dubi rayuwa, akwai mutane da yawa da aka san da zamansu a yau a cikin duniya. Misali, a ƙasar Amerika akwai wani ɗan dambe mai suna Muhammad Ali. Sa'ad da yake girma an riƙa raina shi domin shi baƙar fata ne, amma Muhammad Ali ya yunƙura ya yi aiki tuƙuru ya zama ɗan dambe shahararre da aka san da shi a dukkan duniya. To ba dai lallai sai kai ne mafi ilimi a cikin ajinku ba, ko kuma kai ne mafi kyan gani a cikin abokanka ba, ko kuma ka fito daga gidan attajirai ba, ba lallai sai kana da waɗannan kannan ka zama mutum mai muhimmanci a rayuwa ba. Idan muka dubi mutum kamar Mamman Shata, abin da ya sa ya shahara shi ne kalangunsa. Ɗan maraya kuma yana da kuntuki. JJ Okocha Kanun Uwanku an san da su saboda ƙwallo ne. Akwai wani ma mai suna Ikenga, shi an san shi da aikin hoto ne. Akwai mutane da yawa sun shahara saboda aikin noma ne, wasu sun shahara saboda aikin farauta. Idan kai direba ne ma watakila ana saninka domin ka iya tuki da kyau. Wasu bisa ga waƙar da suke yi ne aka san da zamansu. Saboda haka ka dubi kanka a yau, ka san cewa akwai abin da zaka iya ba wa duniya, duniya kuma ta albarkatu ta wurinka. Sa'annan ta wannan zaka samu hanyar more rayuwarka kai ma. Kowane mutum an haife shi da baiwa mai kyau. Irin nasarar da zai samu kuma ta danganta ne ga amfani da yayi da wannan baiwar da Allah ya bashi. Saboda haka kada ka zauna a yau ka ce ba ni da wata baiwa a rayuwata, ba zan iya yin komai ba, domin ni ba dan wane bane, domin ni ba daga guri kaza bane, domin ni ba ni da matsayi kaza. A cikin kowane mutum akwai jarumi, a cikin kowane mutum akwai abu mai girma da zai iya ba wa duniya. ka tabbatar wa kanka cewa lalle zan iya nasara da rayuwa. Idan ko kai haka za a san da kai zaka mori rayuwarka nan gaba, ba za ka yi zaman da na sani ba. Wannan sako ya fito ne ta hannun Malam Habu Dawaki.
Ta wannan mun zo ga karshen shiri na yau. Mai sauraro, mun gode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshin mu. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Koko a turo mana text zuwa ga lambar wayar mu 0806-2-4-6-4-3. Za a kuma iya samu mu a dandalin mu na Facebook a adireshin mu Adventist World Radio Nigeria. Mai sauraro, mun gode maka da kasancewa tare da mu har ga karshen shirin. Muna cewa mun gode. Fatan mu shine Ubangiji zai sake sada mu gobe lafiya domin mu ci gaba da wannan hidima. Ina godiya zuwa ga Pastor Audu da Pastor Alkali Mazuba da suka tallafa a cikin shirin. Muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakaria na shirya ni kuma gabatar da wannan shirin. Ina tunatar da mai sauraro da cewa Ubangiji zai sake sada mu gobe lafiya domin mu ci gaba da wannan hidima.